waɗanda suka zurfafa bincike a cikin addinin musulunci sun sani cewar dukkan wani ilimi mai amfani na addini ko na duniya ko na siyasa ya tabbatarwa da Qur'ani falalarsa na cewa shi Qur'ani ilimi ne mai girma yana nuni akan ilimin da babu shakka a cikinsa a cikin Al-Qur'ani babu abinda Qur'ani yayi umarni da shi wanda ya wuce hankali ko yafi karfin hankali abautar da mutum da abu kamar a ce da hauka babu sai dai in hankalin mutum ne mai rauni abinda yake cikin Qur'ani abinda lafiyayyen hankali ne tsarkakakken hankali yake karbansa kuma ya gaskata shi ya amfana da shi ya ribata da shi umarnin da ya zo cikin Al-Qur'ani gabaɗaya umarni ne na adalci babu zalunci a cikin Al-Qur'ani duk abinda Al-Qur'ani ya yi umarni da shi to alhairi ne zalla ko kuma alheri ya yi firin jaye a ciki duk kuma abinda Qur'ani ya yi hani a kai to wannan abin sharri ne zalla ko kuma barnar wannan abin ta fi amfaninsa yawa ku duba duk ayoyin Al-Qur'ani duk abinda Qur'ani yake karantawa yake karantarwa duk lokacin da mai hankali ya lura da shari'o'in musulunci to imaninsa yana ƙara ƙarfi ikhlasinsa yana ƙara ƙarfi idan muka lura da abinda wannan addini yake kira zuwa gare shi za mu ga cewa addinin musulunci yana kira ne zuwa ga kyawawan ɗabi'u yana kira zuwa ga adalci baya kira zuwa ga zalunci musulunci baya kira zuwa ga ta'addanci addinin musulunci ya barranta daga dukkan terrorism da ta'addanci duk wanda ya danganta wa musulunci ta'addanci ya zalunci musulunci ko kuma ya jahilci musulunci addini ne da yake kira zuwa ga kyautata wa mutane addinin musulunci addini ne da yake kira zuwa ga gaskiya yake hana ƙarya yana kira zuwa ga kamewa yana hana barna yana kira zuwa ga kiyaye alƙawari yayi hani akan sabawa alƙawari addinin musulunci wanda i karanta shi ko da Hausa ko da Turanci inda ya karanta shi daidai ko da Larabci ya san addini ne da yace a dauki amana a bawa mai ita addinin musulunci addini ne mai kira zuwa ga kyautatawa marayu gajiyayyu miskinai mabukata babu addinin da ya kira a taimakawa gajiyayyu da masu raunin cikin mutane irin addinin musulunci addinin musulunci addini ne da ya magana ya zaburar akan kyautatawa makoci abokin zamanka ko da ba musulmi bane yace a kyautatawa bako ko da ba musulmi bane a kyautatawa dukkan kyawawan wato duk wani mabukacin taimako a taimaka masa a kyautata masa addinin musulunci shine addinin da ya kira akan a amfana da abinda aka samu na morewar duniya bisa daidai gurgudu ba wuce gona da iri addinin musulunci bai hana a ci mai kyau ba addinin musulunci bai hana a sha mai kyau ba bai hana a saka sutura mai kyau ba addinin musulunci bai hana a gina gidaje masu kyau ba addinin musulunci bai hana a yi kasuwanci ba addinin musulunci bai hana a yi mu'amala da kowaye ba sai dai a kiyaye doka ta Allah da abinda Allah yake so da abinda baya so addinin musulunci shine addinin da hatta dabbobi yace a kula da su dabbobi dabba tana da haƙƙi malamai da yawa sun yi rubutu akan hukukud dawa aka yi ta fitar da su daga ayoyin Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a kula da haƙƙin dabba yanzu addinin da yace a kula da haƙƙin dabba shine zai kira akan a yi ta'addanci wannan addinin da yake kira ya haƙƙin akuya haƙƙin kaza haƙƙin maciji haƙƙin ƙwaro haƙƙin tsuntsu shine za a ce addinin da yake ta'addanci yana kashe wani yana zubar da jinin wani anya kun fahimci addinin nan kuwa anya kun yi wa musulunci adalci, to wannan shine aqidar duk inda musulmi yake a duk duniya. Kuma yana biyayya ne da abinda Qur'ani yazo da shi da abinda shari'a ta zo masa da shi. Addini ne wanda yake hani akan laifi da yada alfasha da barna da munkari da zalunci da wuce gona da iri. Addinin musulunci baya umarni da abu sai wannan abin a ƙarshe zai bayar da amfani da rabauta duk abin da addini ya ce yayi. To idan an duba ƙarshen abin za a ga zai kawo amfani ne da rabauta gabawa. Kuma duk abin da musulunci ya hana ya ce kar a yi, to idan an duba an nutsu za a ga wannan abin yana jawo mutum shakiyanci ne da cutuwa a duniyarsa da lahirarsa. Mai lura idan ya lura daga kyawawan ɗabi'u na musulunci zai gane cewa lallai musulunci shine addinin da ya kamata a yi shi, kuma mutane su riko da shi tare da dukkan girmamawa da mutunta shi. Yanzu ku duba dukkan manya-manyan ibadun nan na musulunci gaba ɗaya, ba su ne sallah ba, ba azumi ba, ba zakka ba, ba aikin hajji ba, bayan kalmar shahada waɗannan su ne ayyukan addini manya-manya, su ne abinda in ka yi su za ka shiga musulunci, in ba ka yi su ba ka cikin musulunci. To kowane ɗaya idan aka shimfiɗe maka aka yi maka bayanin abubuwan alheri da amfanin da yake tattare da shi ga rayuwar ɗan adam, wallahi lokaci ba zai bari a faɗa ba. Ka duba ta hikima ta Ubangiji a cikin waɗannan manya-manyan ibadu, ashe galiban abin da ke cikinsu ma amfani ne ga ɗan adam ɗin da rayuwar ɗan adam. Yanzu ka duba sallah, ita sallah Allah ya shar'anta ta ne don bawa ya samu alaƙa tsakaninsa da Allah. Kawai ka rinƙa sallah saboda ka rinƙa ganawa da Allah. Innal musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa ne da Ubangijinsa. Daga cikin manufofin sallah ka gana da Allah da asuba, ka daɗa ganawa da shi da azhar, ka gana da mahaliccinka da al'asar, ka gana da shi da magariba, ka gana da shi da isha'i, kuma da daddare ma in ka samu dama ka tashi ka gana da shi. Ma'anar sallah as-silatu bainal abdi war rabb, samar da linkage, alaka tsakanin bawa da Ubangijinsa. Wannan shine babbar ma'anar yin sallah. To me ne kin sallah? Me na faɗa da mai sallah? Me na cewa an ce ai sallah an kawo tashin hankali? Me dan an yi dan mutum ya ce ya zaɓi zai yi sallah? Me za a tsangwami mai yin sallah dan ya ce zai alaka da Ubangijinsa? Ka lura a cikin sallah bawa zai tashi ya tsaya a gaban Ubangijinsa ya fara i'tirafi cewa babu wani babba in ba Allah ba, Allah shine akbar min kulli shay. Saboda me? Me sallah yazo cewa ke Allahu akbar, kene yana nufin ina shaidawa babu wani babba a duniya sama da Allah, babu wani abin da yafi Allah girma, shine wannan Allahu akbar. Abin da ya fara yi kenan Allahu akbar, ma'ana Allahu akbar min kulli shay wa a'zamu min kulli shay wa a'la min kulli shay. Allah yafi kowa girma, yafi kowa matsayi, yafi kowa daukaka, shine ma'anar Allahu akbar da abinda mutum yake farawa kenan. Sannan kuma ya nuna cewa Allah shine yafi cancantan a gode masa a yabe shi, shine ba yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yaban Allah ne, maliki yawmiddin yaban Allah ne, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bambanci ne tsakanin bawa da Allah, yana neman taimako a wajen Allah kuma yana kuma bautawa Allah, kuma Allah shine mai taimaka masa. Ihdinas siratal mustaqim, roƙo bawa yake. Siratal ladina an'amta alaihim, ya nuna wa Ubangiji ya gaya wa Allah ga hanyar da yake so a cire da shi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hanyar ba wanda suke Allah ya fushi da su ba, ba wanda suke batattu ba. Wannan shine babban sako da sallah bawa yake sallah yake isarwa. Me abin ki a cikin wannan? Me abin ki amma a cikin wannan? Me abin fada a cikin wannan? Kenan mutum yana nuna cewa ya keɓance Allah da bauta, kuma ya yarda Allah shine zai shirye da shi siratul mustaqim, hanyar waɗanda Allah ya yi masa taufiki da shiriya da dacewa, kuma ya ce Allah ya nisantar da shi daga hanyar batattu saboda sun kauce wa hanya ta ƙware, ya nisantar da shi daga hanyar waɗanda suke ainihin wato Allah ya fushi da su. Daga nan sai mutun zuciyarsa ta cika da imani da jin girman Allah kawai sai ya fadi ya sujjada in yazo yin sujjada zai yi sujjada ne ala ashrafi adaihi mafi girman gaba a jikin mutun shine goshin sa sai mutun ya kafa wannan goshi a ƙasa ya goga shi Allah da kai ya bada wannan sifofi a cikin suratul fatiha a tsayuwanka na sallah to shine kake masa sujjada har yanzu baka daina roƙonsa ba tabaraka wa ta'ala kana nuna zulla kaskanci da maskana bukata gaban alladhi biyadihi maqalidus samawati wal ard wanda yake a hannunsa ne gaba daya ainihin wato juya samai da ƙasa yake a hannunsa gaba daya kai jama'a idan an lura da amfanin sallah a addini yana da yawa na farko dai tana koya wa dan adam kankan da kai zuwa ga Allah da tsoron Allah da jin karfin ubangiji cewa ya isa duk wanda zuciyarsa ta ji wannan to zuciyar za ta cika da imani da jin ainihin kurjinin ubangiji daga nan kuma sai mutum ya rinka alkafu anil muharramat to tunda kai da Allah yana da girma yayi wannan to wannan ganin girman Allah da jin girman Allah sai ya saka kame daga aikata dukkan abubuwa na haram kaji sirri lokacin da kai wannan to sai kuma ya hada ka aikata al muharramat sako ba mamaki shi yasa Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar duk sallah tarbabbiya da bawaye ta a irin wannan tsarin to zaka ga tana hani akan alfasha kuma tana hani akan munkari saboda a lokacin da ka zo kana ganawa da Allah kana jin wannan kana ita da sallah in ka fita in ka ga alfasha sai ka ce ba za ka yi ba saboda Allah baya so in ka ga munkari sai ka ce ba za ka yi ba saboda Allah baya so ya ku yan uwana idan mun lura da ainihin wato amfanin sallah guda biyar din nan a kullun a rayuwar dan adam to wannan yana nuna mana cewa lalle bawa zai kwadaitu sosai da neman alkhairi a wajen ubangiji sannan ita sallah tana sauƙaƙa wa mutum aikata dukkan wata ibada dan babu ibada da tafi sallah girma to wanda ya dace yake yin sallah to zai ga sauran ibadu ba sai masa wahala daga nan za ga yana ainihin kyautatawa mutane za ga yana ibada yana neman lada za ga yana ainihin wato taimakon dukkan mai buƙatar taimako shi yasa ita sallah malamai suke cewa to hawwalul mashaq duk wanda ya kula da sallah to a rayuwarsa Allah yana sauƙaƙa masa kunci Allah zai sauƙaƙa mai da yawa abubuwan da suke zuwa maka na bala'i da kunci albarkacin sallar da kake Allah yake kare ka wallahi to hawwin basha sallah ita take rarrashin mutum akan duk masifar da ta same shi duk in bala'i ya same ka in dai kai sallah to ka samu dan sanyi sanyi Allah baya tozarta duk wanda ya kyautata aiki baya tozarta ladansa sai kyautata masa sai ya bashi lada sai masa albarka haka idan ka lura da yin sallah a cikin jami'i yana taimakawa wajen at-ta'aruf wa tawasul sanin juna kamar Allah ya ce ku san juna ku rinka haduwa da juna ta ina ku rinka zuwa sallar jami'i yanzu ku duba duk gidajen mu daban-daban unguwanninmu daban-daban wasu ma daga wani gari suka zo wasu daga nesa suka zo amma duk mun zo mun haɗu a wuri ɗaya masallaci saboda mu gane cewa mu ƴan uwan juna ne duk sati juma'a za mu zo mu haɗu mu gaisa da juna mu yi sahu da sahu mu yi sallah tare mu yi ruku'i iri ɗaya mu yi sujjada iri ɗaya mu yi addu'a tare mu yi kaza tare mu saurari huduba tare wannan yana daga cikin ma'ana da manufar yin sallah shine a samar da me al-istima wa ta'aluf wa ta'aruf haduwa da sabawa da sanin juna yau da gobe dan kuma a kaunaci juna yanzu kowa a cikin ku ne yana son dan uwansa ba wanda yake fushi da dan uwansa duk da bai bashi ko kobo ba ba wanda yake gaba da dan uwansa ba wanda yake bakin ciki da dan uwansa duk mun hadu da babban mutum da karamin mutum da mai mulki da mai sarauta da talaka da yaro da babba duk haka muke haduwa har da yayan mu mai ta sahu har da jikokin mu mai ta sahu dan a nuna mana cewa addini ne na wato yake hada mutane daga cikin manufar yin sallah wannan duk wanda ba musulmi ba ya kamata su fahimci ibadun da musulmi suke yi ga abin da ibadun suke koyarwa ga inda musulunci yake kaiwa zuwa gare shi ba kamar yadda suke bata sunan musulunci su je su faɗi wani abin da ba haka ba a tambayi musulmi meye ma'anar musulunci ba wai wanda ba musulmi ba ba shine zai je yi bayanin ya ce ga ma'anar musulunci ko ga abin da musulunci yake karantawa ba da haka manufar zuwan ainihin wato sallar jami'i to ana samun wannan ga nutsuwa ga soyayya tsakanin babba da karami ga kuma ainihin koyar da sallah yanzu da bai iya sallah ba ma in yazo bi jami'i ai kaga yayi daidai ko in yana yin sauri gau haka to yanzu idan yazo bi jami'i kaga ai yayi a hankali to duk yana daga cikin ma'anonin zuwa sallar jami'i annabi yace wanda ya taho jami'i daga tahowanka daga gida ko kasuwarka ko inda kake duk taku dai an yafe ma zanubinka an dauka darajarka duk dagawa kafa an yafe maka an dauka darajarka zuwa da dawowa haka zakai tai kullum sannan idan ka zo ka zauna a masallaci kafin a tada sallah Allah yana ta rubuta maka ladan sallan da kake jira kamar kana yin ta idan ka gama kai nafila Allah ya dada baka lada kullum fa haka dubi falala sai aka kwadaitar da mu mu zo mu jami'i dan mu samu wannan falala lallai idan ka lura da wannan za ka ci ashe sallah tana dauke da alheri da ko zakka ita kanta zakka za ka tana dauke da abubuwa na alkhairai na farko ne toshe bukatun talakawa da miskinai da Allah ya ce a bada zakka ba yana cutar da masu kudi bane da Allah ya ce a bada zakka ba yana kuntatawa masu kudi bane a'a so yake cikin abin da suka samu su tsarkake dukiyarsu ta hanyar farantawa ƴan uwansu ita zakka tsarkake dukiya ne khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka tsarkake su wa salli alaihim ashe yin zakka cire zakka akwai manufa ba wai kawai musulunci yana kwadayin kudin mutane ne yace a bayar ba to ai cewa ai a bawa wani waye wani kuma sai aka nemi mafi bukata a cikin mu sai aka ce shi za a bawa sai Allah ya lissafa mutane takwas wadanda ake ba su zakka in ba wancan ba wannan in ba wancan ba wannan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi dhikabi wal ghalimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan min Allah azza wa jalla duka wannan Allah ya lissafa yace su yake so a ba zakka duka ka dubo waye bai da bukatar taimako ko Allah bai ce ka taimaka ba ma ayin ka dai gudde daga cikin su ai akwai taimako akwai bukatar ka taimaka sannan a cikin bayar da zakka akan taimaki mai bashi ya biya bashin da ake bin sa yanzu wani ya baka zakka sai ka je ka biya bashi sannan kuma da yin zakka ne ake koyan halin mutane masu karamci saboda kai ka cire ka bayar duk mai bayarwa a cikin mutane karimi ne duk wanda yake dauka ya ba mutane wani abu za a dauke shi karimi za a dauke shi mai karamci mai mutunci ana koya mutane as-sakha'u wal jud kyauta da bada zakka kaman training ne na yin kyauta ko da alalace baka iya yin kyauta baka iya yin sadaka sai a shekara sau daya to dauki ka bayar duka wannan amfanin zakka ne sannan kuma yana nuna mana nisantan hali na mutane waɗanda suke abin zargi zakka tana tsarkake dukiyar dan adam zuciya ta dan adam daga san duniya ta sa a sa ya bada kadan kuma a tsarkake zuciyarsa yanzu ka dubu fa a cikin kudin zakkarka in ka tara kudi kashi 40 zaka kasa ka dauki kashi 1 ka bayar bazlul yasir ake cewa kadan ake bayarwa kashi 40 in amfanin gona ne sai ka kasa kashi 10 wanda ruwa na sama ya ta zubo maka a kyauta ba wanda ya biya kudin ruwan sama a kyauta ba wanda ya biya kudin iska ba wanda ya biya kudin rana da Allah yake bayarwa ba wanda ya biya kudin kaza ba aka busan maka da masarar ka kyauta aka kawo maka sanyi ya shafi dawar ka kyauta duk baka biya ba shine aka ce idan ka gama ka kasa kashi 10 ka dauka ka bada daya in buhu 10 ne ka bada buhu daya wannan bazulul yasir ne kai idan ma noman rani kai wai saboda ka sha wahalar debo ruwa dabbobinka sun debo ruwa ko ka debo ruwa daga kogi kai wannan wannan goman ma sai ka rubu'in ta zaka bayar 1 over 4 din goman zaka bayar ita kashi 1 bisa 10 ka raba shi kashi 4 ka bada 1 wanda kai noman rani ka duba tausayi ka duba jin kai hakan kuma aka ce ka cire ka ba mabukaci talaka mai kwana da yunwa na kusa da kai me abun ki a cikin wannan yana nuna mana ashe lalle a cikin koyarwa da aka abada zakka wannan taimako ne sannan kuma kiyaye dukiya ne daga dukkan wata masifa ta zahiri da ta boye duk wanda yake bayar da zakka to Allah zai kare mai dukiyarsa daga dukkan masifu na zahiri da na boye sannan bayar da zakka taimako ne akan jihadi saboda Allah da kuma dukkan abubuwan da zai taimaki addini na gaba daya musulmi ba zai iya wadatuwa a rayuwarsa ba tare da ya fitar da zakka ko an bashi zakka ba lallai sannan kuma zakka kore bukata da nauyin talakawa ne a cikin mu zakka tana nuna mana amfanin zamantakewa da haduwa da juna da zakka ake sanya farin ciki wa dan uwa duk wanda ya dauki zakka ta dubu kaza ya bawa wani sai ka ji ka sa masa farin ciki kuma ka sa masa kaunarka a cikin zuciyarka sannan kuma ita zakka tana tsarkake ran mutum daga dukkan rowa duk wanda yake bada zakka to kamar yana yakan rowa ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun sannan da masu kudi za su rinka fitar da zakka a bisa tsarin da musulunci yace a fitar to da an futa da dukkan munana mugayen tsarurruka da wasu suke kawo mutane na danne talaka da cutar da talaka karfafa mai karfi a kuma kashe talaka da an kawar da wannan kwata-kwata sannan kuma da an hutar da ma masu mulki wajen wahalar sai ta bin masu kudi cewa su rinka zuwa suna bada zakka suna bawa talakawa to haka idan ka dauki azumi shi ma yana tattare da alkhairansa masu tarin yawa shi azumi wato shi kuma yana nuna kai tunani ka san muhimmancin ka tausayawa talakawa alhaji mai wadata mai rufin asiri kullun kana ci kana koshi yau sai aka ce kurin kai ni daya daga asuba zuwa faduwar rana baka ci abinci ba to ka tuna akwai talakawa ɗan uwanka makocinka da shi kullun rayuwar da yake kenan bai da abin da zai ci sai dai ta kame shi ba azumi yake ba kuma bai samu abin da zai ci ba ashe da yin azumi zai nuna maka cewa lalle ya kamata in tausayawa ainihin wato talaka irin rayuwar da yake ta yunwa in taimaka masa malam ka duba ikon Allah ta dalilin yin azumi sai ya saka ya baka zuciyar taimakon wanda yake da bukata wanda yake da agaji yake bukata agaji sannan kuma saukaka wanda yake cikin yunwa saboda yunwa ai azumi ana jin yunwa a ciki to dinda ka ji ciwo ka ji ba dadi kana jin yunwa nan to ka tuna dan uwanka da yake cikin yunwa shi ma ka taimaka masa sannan kuma kin cin abinci da kin sha din yana nuna mana lalle ashe Allah ya mana ni'ima da ya bamu dama muke ci yanda muka ga dama ashe Allah ya mana ni'ima da ya bamu dama muke sha yanda muka ga dama idan naji zafi in dauki ruwa in sha in naji ishirwa in dauki ruwa in sha in naji yunwa in je in bude in ci abinci ashe Allah ya mana ni'ima da ya bar mu haka yace kullum mu ta azumi ai da mun shiga uku to yin azumi yana sa mumini ya gane cewa lalle Allah ya masa ni'ima da ya masa arzikin ya rinka cin abinci da ainihin wato abin sha a duk lokacin da ya so idan ba azumi yake ba sannan azumi yana koya mutane yin hakuri da juriya ta yaya a kai hakuri baka sha ruwa ba har zuwa magariba kaga an koya maka hakuri kai hakuri baka ci abinci ba har zuwa magariba an koya maka hakuri kai hakuri baka yi sha'awa ba har zuwa magariba kenan azumi makaranta ce ta koyan hakuri kuma annabi yace ko zaginka akai kana azumi dan a gaya ma azumi makaranta hakuri ne in wani ya zage ka ce faliqul inni sa'imun kace ni bazan rama ba ni azumi nake ka duba wani training mallam to yanzu me abin ki a cikin nan duk alheri ne duk ibadan nan gaba daya da ake samu zaga amfani yana dawowa ne zuwa kanmu kawai dai ba mu fada da tunani ba ko ba mu zurfafa tunani ba sannan kuma shi hakuri da kuke gani shi azumi rabin hakuri ne ba Allah ya ce alladheena amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ba fasbir sabran jamila kai hakuri mai kyau ba fasbir wa ma sabruka illa billah wala tazan alaihim wala taku fi dayqin mimma yamkunu ba duk an ce kai hakuri ba to duk wanda yake yin azumi to ya zaftari wato ya kwashi ladan rabin hakuri as-sawmu nisfu sabri azumi rabin hakuri ne was-sabru nisful imani shi kuma hakuri rabin imani ne duk wanda yake da hakuri to ya samu rabin imani duk wanda yake da azumi ya samu rabin hakuri shi kuma hakuri rabin imani ne kaga duk abun yana da alaka da juna kuma abun mamaki azumi din yana sababar da wannan ya baka imani ya baka hakuri kaga ka samu full option kenan gaba daya to shine amfanin yin azumi ko na litinin ko na alhamis ko na siyamu dauda ko azumin arfa ko azumin tasu'a da ashura ko azumin ramadan duka yana koyan mana wannan ne sannan kuma yana bawa jiki lafiya ta yadda ba zai cakuda da abubuwan da za su cutar da shi ba dan duk wanda yake azumi kaga ba komai zai ci ba alƙali an rage masa yawan cin abinci masana likitoci suna cewa majority cututtukan jikin mu gaba daya suna samuwa ne daga abincicikan da muke ci shi yasa aka ce mai azumi yafi kowa lafiya duk wanda yake da yawan larurori da laulayi ya yawaita yin azumi sai ya ga jikinsa ya canja masa sama da yadda da yake cin abinci kullum sannan kuma yana tsarkake zuciyar dan adam sannan yana tsarkake ran dan adam sannan yana ƙara gangan jikin mutum lafiya da kuma samun ƙarfi na ciki da na ƙoye sannan kuma duk abin da zai iya cutar da kai azumi yana iya kare ka na cututtuka wannan sananan abu ne likitoci ma sun faɗa ballantana kuma shari'ar musulunci bayan nan kuma ibada ce mai girman gaske wanda rukuni ne daga cikin rukunin imani sannan kuma idan ka hada wahalar da mai azumi yake sha da kuma ladan da zai samu a wajen Allah to ai ba sa ma haduwa Allah cewa ya as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi nawa ne ni ne zan yi sakayya da shi abinda ake nufi duk wanda ya azumi daga taskar ubangiji directly Allah zai biya shi to yanzu kai ka kwatanta wai dan kawo halali tunan alhamis kana azumi ka kwatanta wai dan kai ramadana kana jin yunwa ina wannan yunwar in ka kwatanta ta da abinda zaka samu a wajen Allah fa ai ba a ma kwatanta ba dan haka ashe akwai alheri a cikin azumi kwarai daga ciki haka idan kun lura da aikin haji shi ma ba rukunin bane daga cikin rukunin musulunci shi ma yana tattare da ma'asin amfani da yake komawa zuwa ga dan adam na farko dai shi aikin haji yana nuna maka haɗu da ƴan uwanka a lokacin za ka gane ga dan uwanka dan China ga dan uwanka dan America ga dan uwanka dan India ga dan uwanka dan Saudiya ga dan uwanka dan kaza duk gaba ɗaya ma sallah ne kuma da aikin haji ne zai nuna maka cewa ashe ibadar da nake yi a gida a ƙasa na ba ni kadai nake yi ba da aikin haji ne zaka iya fahimta ashe mu musulmi muna da yawa masu san Allah da aikin haji ne za ka gane ashe imanin da nake da shi ga wani yafi ne yawan sallah wani yafi ne yawan tawafi ashe ba ni kadai bane nayi imani yana kara wa mutum courage yana kara masa karfi yaje ya ga ƴan uwansa suna aikata wannan ayyuka na alkhairi wanda ubangiji tabaraka wataala yasa su yi sun zo daga mashariqul ardi wa magharibiha kuma fi sa'idin wahidin gaba daya a wuri daya kai aikin haji yana nuna mana alamar tashi alkiyama da zuwan haji ne zaka ce kamar yadda muka hadu duk ƴan kasashe yau kana to wata ran kuma duk ƴan kasashe zamu hadu a wani fili na tashi alkiyama ko wannan kadai kaje ka amfano da shi akan miliyan kaza dinka da ka biya ai baka yi asara ba ai baka tabe ba wannan karin imanin da zaka samu kaga mutane ya abuduna ilahan wahidan fi sa'idin wahidin qulubuhum mutahida zuciyarsu sun hadu guri guda kowa fa idan ka ganshi a gurin dawafin nan Allah yake kira a'a duk wanda ka ganshi a wajen jifa fa Allah yake kira a'a duk wanda ka ganshi a mina yana addu'a fa Allah yake kira a'a duk abu daya yake kuma ubangiji daya yake kira duba tauhidi yanda yake bayyana duba ikhlasi yanda yake bayyana kaga mutane suna addu'a in sun zo wajen jifan nan kamar mutum zai kwata kaga mutum yana tawafi yana roƙon Allah kamar gashi ga Allah a gindin dakin Kaaba idan kana da wani sakarkwataccen imani idan ka je tawafi da gane akwai wanda suka fika lalle imanin ka yana da rauni dukkan jama'an nan gaba ɗaya kuma a tura limami guda ɗaya musulmanci don a nuna maka muhimmancin haɗin kai ashe addinin musulunci addini ne da ya zo da haɗin kai a haɗu wuri guda kar a watse kada a kwace kada a kwace kada a watse gabaki ɗaya sannan yana nuna mana rahama don dole ka tausayawa mai rauni akwai gajeru a cikin alhazai akwai manya a cikin alhazai akwai masu ƙiba akwai sirara idan mai kauri ya zo ya ga siriri sai ba shi wuri training ne na koya maka tausayi da jin kai ga baki daya sannan kuma ar-rabita ad-diniyya wani abu da ya kulla ku ta dalilin addini inda ba dan dalilin hawan arfa ba da ba dan dalilin zuwa muzdalifa ba da ba dan dalilin kwanan mina ba da ba dan dalilin tawafi a dakin Allah ba wallahi akwai wanda baka isa ka hadu da shi ba akwai wanda ba za ka taba haduwa da shi ba amma me ya hada ku ar-rabita al-imaniyya madauri wanda yake na imani wa quwwatul wahdatul islamiyya kuma yana nuna mana karfin haduwar musulunci da haduwar kai lalle a cikin aikin haji akwai tuno hali na annabawa da manzannin Allah da kuma ainihin wato matsaya na al-asfiyaul mukhlisin zababun bayi masu ikhlasi azuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yadda Allah ce wa takhidu min maqami ibrahima musalla ku hadu gaba daya ku yi sallah a maqamin ibrahim ana nuna mana halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin aikin haji ana nuna mana halin shugabanmu ana nuna mana matsayin annabi ibrahim dan gaba ɗaya aikin haji koyarwar manzon Allah ne da koyarwar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma wannan yana cikin manyan ibadu da ya kamata mu kula da su sannan ana nuna mana lalle a cikin aikin haji akwai tunawa da halin manyan manzannin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda duk sun zo sun yi abin kafin kai. Yanzu duk inda zaka je aikin haji, Annabi Ibrahim ya je wuri. In kana yin jifa sai ka tuna Annabi Ibrahim ya yi jifa. In kai kwanan Muzdalifa sai ka ce Annabi Ibrahim da Annabi Muhammadu sun zo nan gurin. Idan kana tafiya zaka je Arafat sai ka tuno ai Annabi ya bi wannan hanya. Idan ka je Masjidu na Mira sai ka tuno ai Annabi ya zo nan gurin. Idan ka kwana a cikin dajin Mina cikin zafin rana da waye ka ce kai gwanda kai yanzu ma akwai air condition, akwai rumfa, akwai kaza, akwai abinci, akwai abinci, amma Annabi a cikin waɗannan duwatsun ya rayu, babu ruwa mai sanyi, babu air condition, ba mota, ba babur, babu babu babu, amma haka yi aikin hajji. Kai naka aikin hajjin cikin gata ma ka yi shi. Duka wannan yana nuna mana ha ashe lallai wasu wanda suka fika sun zo sun yi, dan haka sai kai koyi da su. Sannan kuma yana nuna mana ashe idan an kira Allah yana amsawa a cikin aikin hajji. Yaqini da addu'a kowa ba Allah yake kira, duk wanda yazo aikin hajji bukata ta kawo shi mallam, kuma ya roki Allah kuma ya gaya wa Allah bukata ta sa, kuma Allah zai karba. To sai in ka dawo gida kuma ka kira shi ya karba? A'a, tunda ya karbi na kowa da kowa a duniya ballantana kai kai kadai zai karba. Sannan aikin hajji yana nuna mana yawmai qumun nasu li rabbil alamin, ranar da za mutane za su tashi li rabbil alamin hufatan uratan gurla tsirara, ba takalmi, ba loba da loba, ba kaciya, kowa haka yake miƙewa, ba mai gajeren wando, ba mai pant, tsirara jigidar daga kai sai wannan zanin guda biyu da na ƙasa da sama. Wannan yana zakkara ka kamar yadda kake haka, to haka za a dauke ka kuma aje a jefa ka a cikin kabari a binne ka. Abinda zai biyo ka aikin da aka ce ka aikata a duniya shine zai bi ka. Yan uwana, a cikin aikin hajji akwai tarbiya ta hakuri da rabuwa da iyali. Duk wanda yazo aikin hajji ai ya bar matarsa ya bar yayansa, firaqul ahli wal waladi, dan dole wanda zai je aikin hajji sai ya bar matarsa a gida, sai ya bar yayansa, sai ya bar iyayensa, sai ya bar yan uwansa. Ashe duk matsayin mata, duk matsayin da, duk matsayin dan uwa kana iya rabuwa da shi ka tafi wajen Allah. Haka ne, zan iya rabuwa da ku in fuskanci Allah. La tulhikum amwalukum, kada dukiyarku ko ƴaƴanku su hana ku bautawa Allah tabaraka wa ta'ala. Tunda na baro iyayena, na baro matata, na baro ƴan uwana, na baro kasuwata, na baro na baro na baro, to zan iya barin komai in fuskanci Allah kenan. Shine makarantar aikin hajji abinda take nuna mana, dan dole sai an rabu da su. Sannan kuma yana nuna mana muhimmancin sadaka da kyauta, dan duk wanda ya je aikin hajji sai ya ci sadaka ya ci kyauta. Ruwan da kake sha biya kai, ruwan da kai alwala biya kai, ga abinci ana ta bayarwa. Tun da aka yi aikin hajji duk talauci, akwai masu zuwa suna neman aljanna aikin hajji. Ballantana yanzu yanda masu kuɗi da Allah ya wadata su suke cire kuɗaɗen su suna rabawa alhadai su taimaka musu su agaza. Daga airport kana sauka za a fara baka sadaka, dan za a baka ruwan sanyi da ƙwayan magani ka sha, ba biya kai ba. Ashe wannan yana nuna mana kai ma ya kamata ka zama mai kyauta. Makaranta ce a cikin aikin hajji, ana koya mana abubuwa. Sannan kuma zuwa mutum ya yi tafiya ya bar ainihin wato garinsa ya tafi aikin hajji, to yana nuna masa cewa sai ya yi guzuri. Ba wanda zai tafi aikin hajji bai guzuri ba, dan in baka da guzuri ma aikin hajjin bai zama maka dole ba. To ka san me wannan yake nuna mana? Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, idan za ku tafi lahira ba sai kun yi guzuri. Tunda zaka je aikin hajji zaka yi guzuri, to in zaka tafi lahira ba to lalle sai ka yi guzuri. Duka rukunan musuluncin nan gaba daya in ka bi su daya bayan daya, a cike suke da bayanin amfanin rayuwar dan adam da kuma taimakon wasu. To yanzu jama'a, me abun ki a cikin wannan? Me abun fada a cikin wannan? Me abun sharri, me abun gaba? Daka daga nan ne muke shaidawa duniya cewa mu addinin mu na musulunci wannan shine karantarwa mu, wannan blueprint na Islam kenan. Ba addinin ta'addanci bane, ba addinin kashe wani bane, ba addinin hana wani bane ya sake, ba addinin hana a ce wai an shiga hakkin wani, wai ana masa kisan kare dangi. Wallahi ba daidai bane wannan zalunci. Kuma inna rabbaka labil mursal, ubangiji yana nan a madakata. dama hanyoyin yakin musulunci yana nan da yawa da wanda muka sani da wanda bamu sani sako guda biyu muke so mu isar a wannan mambari na farko dai duniya ta sani cewa addinin musulunci yana ci mahasin yana da kyawawan alkhairai a tattare da shi misali daya shine akan waɗannan rukunnan musulunci guda biyar da haka addinin musulunci addini ne na zaman lafiya addini ne kwanciyar hankali addini ne na zo mu zauna mu bautawa ubangiji tabaraka wa ta'ala waye ubangiji wanda ya baka ci ya baka sha wanda ya azurta ka in musulmi yana da laifi shi ya ce kawai laifinsa ya ce zai bauta wa Allah da ya halice shi in wannan laifi ne to yayi laifi shine kawai musulunci zamu bauta wa Allah a bisa tsarin da Allah ya yadda mu bauta masa kuma a tsari na duniya na zamantakewa ba za a hana mu bauta wa Allah ba tunda wanda zai bauta dutse ma an ba shi dama ya bauta wa wanda zai bauta kashi in akwai wanda zai sa kashi ya masa bauta zai iya zuwa ya je masa bautar sa ba wanda ya sai hana shi to ya wanda yace zai bauta Allah yana da yanci yana da dama yan uwana musulmi halin da muke ciki a wannan kasa ta Najeriya a yau na fuskantar barazana da wasu gurbatattu suka yi abinda suka yi suka yada maganganu na ƙarya wanda ba haka yake ba su da kansu da ƴan uwansu da suke addini ɗaya sun faɗa cewa abin nan ba haka bane wannan maganganu da ake yadawa cewa an arewacin Najeriya a Sharia State ana kashe kiristoci an hana su addini an hana su sakat an yi kaza to guda nawa ne masu suke arewa yanzu a Sokoto kwaya nawa ne su a Kano kwaya nawa ne su a Katsina kwaya nawa ne su a Maiduguri kwaya nawa ne su wannan su ne manyan jihohi arewa to su nawa ne gaba daya mutum nawa aka kashe kuma a ina aka yi kisan zalunci ne wannan ƙarya ne neman tada zaune tsaye ne an ga muna zaman lafiya a Najeriya ana so a wargaza ƙasar kuma idan aka biyo ta hanyar addini wataƙila ana ganin ta wannan dalilin za a iya samun cin nasara ku nutsu musulmi ku koma ga Allah daman tarbiyyar da aka yi mana ita ce idan duk wata masifa ta zo mana tashi hankali ina muke koma Allah sai mu koma ga Allah ba mu da niyyar musguna wa wani ba mu da niyyar danne haƙƙin wani bal sai ma a danne namu haƙƙin mu yi haƙuri kuma a ce mu yi haƙuri mu yi haƙuri da haka wannan hali da ake ciki a ƙasar nan na maganganu da ake ta yada na barazanar cewar za a iya kawo wa Najeriya hari sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah حسبنا الله ونعم الوكيل idan masifa ta zo to kowa ya karkada rigarsa ya farka daga baccin da yake yi ya tunkari ubangiji dan shi Allah shi muka yarda da shi shine zai yaye mana duk bala'i muna tare da Allah kuma muna neman taimakon Allah da agajin sa ku kama addu'a a masallatai ku kama alqunuti yaki bai da dadi fada bai da dadi ku karanta tarihi ku duba nan kusa kusa kasashen da suke kusa da ku duba kasar Sudan duba yanda aka ci nasara aka shigar da yaki a cikin su tsakanin su komai ya lalace ya wargaje an rusa asibitoci an rusa ma'aikatan gwamnati an rusa kaza an rusa kaza yaki bai da dadi ku roki Allah Allah ya raba ku da masifar yaki kowa yayi addu'a masu alqunuti su yi alqunuti masallatai a cikin khamsu salawat mu tashi da daddare kowa yayi ikhlasi tsakanin sa da Allah ya hana kansa bacci ya ce ya Allah wannan bala'i da yake tinkara mu Allah ka ije mana shi Allah ka kawo mana karshen sa Allah kada ka nuna mana bala'in da ka nuna wa kasar Libya kasar Sudan kasar Somalia kasar kaza kasar kaza ka je ka duba je ka duba Libya yadda aka yi wa Libya kasa mai arziki kasa mai man fetur kasa mai abinci kasa mai ruwa amma da yaki ya shiga sai da suka baje suka watse aka nemi masu arzikin aka rasa aka nemi gwamnatin aka rasa in yaki yazo fa ita kanta gwamnatin bajewa take a Najeriya bala'in da muke ciki ma na tashi hankali ai ya ishe mu sace sacen da ake mana da kashe mu da ake duk yan ta'addan da suke ta'addancin terrorism din gaba daya ai da musulmi da wanda ba musulmi ba suke in sun zo tsara hanya suna bambancewa bal ma yafi yawa arewa duk kisan mu ne dai ake ta kashewa kuma abun mamaki laifi kuma ya sake dawowa kanmu yanzu mu da ake kashe mu mu da ake zubar da jinin mu ku roki Allah Allah ya bada zaman lafiya kuma duniya ta sani cewa addinin musulunci addini ne na kwanciyar hankali ba na tashi hankali ba kuma insha Allah muna kyauta ubangiji zato bi zai tozarta mu ba amma mu yi addu'a kar ku dauki abin da wasa kar ku dauke shi abin comedy kar ku dauke shi abin hira da dariya manzon Allah ya ce la tatamannu liqa al-adu kar ku yi burin haduwa da abokin gaba was'alullaha al-afiya ku roki Allah ya baku lafiya ya baku zaman lafiya ku rike wannan abin da annabi ya gaya muku duk lokacin da fitina ta yanke ba wanda yake neman kowa fa dan ka jariri wallahi baka neman shi ba lokacin kai kake neman ka kubuta labarin bai da dadi Allah iyaye mana Allah ya kwantar da hankalin mu ku riko da addinin musulunci ku riko da karantarwar musulunci ku dage da addu'o'i ba mu da wani karfi sama da addu'a kuma insha Allah za mu ga tasirin addu'a bi mashi'atillah ya Allah duk abin da zaka dora mana ka dora mana shi da sauki yanda zamu iya dauka ya Allah Allah kada ka dora mana abin da yafi karfin mu abu na biyu mu dawo gida jihar Kano mun sha fada a wannan munbari da sauran munbarai na al-sunna da muke wa'azi muke karantarwa cewar da'awa ta al-sunna tana mai da hankali akan zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwalar jama'a babu wani al-sunna mai da'awa a ta da hankali ai rigima ko yayi sai an taka masa birki an tsaye da shi dan ya saba manhajin al-sunna wannan jiha ta mu ta Kano tana cike da albarkatu da alkhairai noma a Kano ruwa a Kano kasuwanci a Kano sana'o'i a Kano Allah kadai ya san dan adam din da kullun ba dan Kano ba yake shigowa cikin Kano yayi hada-hadar kasuwanci ya samu kudaden sa ya koma kauyen sa ya je kwana masu kananan sana'a da manya-manyan sana'o'i kullun babu wata gwamnati da ta iya lissafa adadin wanda suke amfanuwa da wannan jiha mai albarka da Afirka gaba daya duk Afirka kasashen da suke cikin Afirka nan wallahi malam akwai inda suke amfanuwa da jihar Kano wani abun za ku sani wani abun ba ku sani ba jiha ce mai cike da albarka da alheri wanda yake shugabantar sa ma bai san fadinta ba bai san alherin da ke ciki ba sai dai yayi iya tunanin da zai yi kawai me sirrin da ya kawo haka walwalar arziki a Kano sababbin motoci manya-manyan shaguna da kasuwanci duk inda ka je kafe ta kasar waje kaga dan Kano ya je kasa kaza in ka je Saudiya aikin hajji da umra yan Kano ba za su irgu ba in ka je kaza yan Kano in ka je kaza makarantu jami'o'i nawa a Kano colleges nawa a Kano yan diploma nawa MHND nawa secondary schools nawa primary nawa makarantun addini nawa malaman addini nawa 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 abubuwa da yawa duk wani abu da ka sani na alkhairi da yawa akwai a cikin Kano me ya ja wannan saboda zaman lafiya Kano ita ce jihar da a yau ko karfe 3 dare ne zaka iya fita kai yawo a cikin garin nan wallahi ina makarantuwa ka zagaya ka je ka daddawo kai dai ka gaba kowa amma Allah ya tsare garin bance ba a ta'addanci ba bance ba a barna ba bance ba a sata ba ana yi amma da sauki tsoron da ake da shi a cikin sauran jihohi akwai sauki a nan komin dare zaka sauka a jirgi ka shigo gidanka ba wani kafiyo da aka sa daga tashar garinku da take wajen gari komin dare zaka ce a zo a dauke ka karfe 2 karfe 3 karfe 1 me ya ja wannan ni'ima masallatan mu a cike suke makarantun mu a cike suke kasuwannin mu a cike yau in ka shiga kasuwannin nan duk kasuwannin da ake da su a Kano kowace idan ka je sai ka dauka ita daya ce kasuwa wai me ya ja wannan zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali waye ka wannan zaman lafiyan Allah to ku yanzu ni'imar da ubangiji ya muku za ku yi sakaci ku wargaje wannan zaman lafiyan to daga cikin hanyar wargaje zaman lafiyan shine sabbaba rikici tsakanin musulmi rikicin addini shine mugun rikici bai da kyau ko gwamnati tsoron rikicin addini take kaga rikicin addini kaga rikicin kabilanci shekaru ake ba a daina to shine kullun muke ta fada cewa kada ku bari rikici ya balle a tsakaninku idan aka samu sabani akan fahimtar wani abu wani ya fadi wani abu da ba a gamsu da shi ba ana ganin laifi ne sai a koma ilimi a koma littafi a koma karatu wanda bai gane ba ai masa bayani wanda i gane yana da hikidi da haushi a zuciyarsa duniya dai ta ji cewa wannan abin da aka fada na ilimi ne ba jahilci bane sai ya ajiye hikidinsa daga basa ana ta zuga mutane a Kano ana ta angizo mutane ana ta tayar da abin da bai kai fitina ba a mai da shi fitina abin da bai zama issue ba a mai da shi issue kuma abin tausayi safalatul qaumi wadanda ba su kai sun kawo ba su za su hura wutar sai su koma gefe kurin wani ya fito ya zanga zanga ya ce bai yadda da wani ba bai yadda kaza ba ka neme shi ma ka rasa ba rigar kirki ba mutuncin kirki ba wanda ya san shi shikenan ya zo mai da masu hankali kuma su ta rikici to mutanen Kano ku zauna lafiya kuma ahlus sunna ku sani addinin ku yana tafiya ne akan zaman lafiya da kwanciyar hankali kar ku bari wani ya jawo muku rikicin da ku shirya masa ba kar ku bari wani ya tsokale ku da fada ku kama fada ba wannan fadan ake ji ba me zai biyo bayan fadan wataƙila wani yana yi bai ma san zuga shi ake yi ba lokacin da rikicin ya balle fa kowa ne masa zaka yi duk malami da kake ji yana zagi malami ya fito yana zagi an fitar da ilimi sai zagi a kashe wane jinin wane ya halatta gwamnati tana ji wannan su ne fitinannu a cikin mutane idan rikicin ya tashi wallahi neman su zaka yi karansa ko shi ko yayansa ko iyalansa duk a cikin su masu wato zafin rai masu harshe masu yada fitina da waye dinnan da sauransu sai an yi kaza Allah ya kiyaye in fitinar ta zo zaka neme su ne karansa iya abinda suka iya wannan surusun da ta da hayaniya kurin mutum ya kusa mutuwa yana tunkaran kabari fuskarsa duk furfura amma bai da hankali bai tunanin me ya kamata ya yi ya zauna da al'umma lafiya ko wani zai zagi ko zai kira wani malami a shar ko za a ce a kashe wani ko wani abu akwai hukuma a miƙa shi ga hukuma a sanar da hukuma kan wani ya ɗauki doka a hannunsa a tada rikici me yasa muke faɗa duk lokacin da ka kasa zuwa kasuwarka abu ya zama maka bala'i duk lokacin da matarka take naƙuda ka kasa tafi kai ta asibiti ka shiga tashin hankali duk lokacin da wannan masallacin juma'a ka kasa zuwa kai sallar juma'a aka ce an daina zuwa juma'a sai abinda hali yayi ka shiga bala'i to yaya zaka bari wasu tsirairu su ja maka tashin hankali ku nutsu ku kwantar da hankalinku a an kai wani ƙara a an zagi wani a an zagi an ci mutuncin wani an yi wanda duk yayi wannan abun abinda zai iya yi kenan mai ilimi kuma ya bada ilimi ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka yi jayayya akan wani abu ku mai da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah shikenan abinda aka ce kenan a mai da shi ga Allah ga annabi in dai musulmi ne to sun ji abinda Allah ya ce sun ji abinda annabi ya ce kuma muna da littafin da muka yi imani da su to mu kafa hujja da su shikenan a zauna lafiya amma duk lokacin da aka ki ai aiki da ilimi sai aka dawo wata hanya wani abu ake so to kuma rigima ake so da tashi hankali shi kuma ran nan kwaya ɗaya ne kuma kwaya ɗaya yake da shi ba wanda yake da guda biyu mu tausaya talakawan da suke bin mu tausaya almajiran da suke bin mu kar mu zo mu yi abin da zai tada hankali da rudu a cikin al'umma. Sannan lalle gwamnati ta jihar Kano akwai barazana babba akan ki, kisa hankalinki wajen zaman lafiyan Kano. Gwamnati ta nutsu kuma ta nemi shawaran masana wayayyu. Dan karamin abu da kuke wasa da shi kai yazo ya zama mana matsala. Na gaya muku alkhairan da ke cikin jihar Kano. To ayi kokari a zauna lafiya din. Gwamnati ta yi adalci kuma ta nuna ita gwamnatin ne, ta yi amfani da karfinta. In abu ya rikice ta yi amfani da power ta. Ta fifita zaman lafiya tsakanin mutane yafi komai. Wannan ita ce shawara da muke so mu bayar a cikin wannan munbari. Kuma sakon da muke so mu isar a ƙasa da kuma jiha. Kuma lallai amanar zaman lafiyan wannan jiha yana rataye ne a matakin farko akan hukuma, gwamnati da kuma mu talakawa mabiya. Ku dai ahlus sunna mun sanar da ku, mu ba mu koya muku zanga-zanga da tada hankali da kashe-kashe da ƙone-ƙone ba. Ba ɗabi'ar mu bane. Zagi da ashar da dura da fadin sunan wani malami ka zage shi ka ci mutuncinsa ba ɗabi'ar mu bane, ba addinin mu bane. Daka zaman lafiyan a yanzu ƙasar nan abinda take bukata kwanciyar hankali da nutsuwa. Ku duba abun mamaki, ga babban rikici yana tunkaro mu ƙasar gaba ɗaya, mu kuma nan an bar mu da wani rikici na cikin gida. Kun lura? Duba babban rikici da ya zo mana, kowa ya shiga uku, mu kuma nan ga abin da aka shuka mana a nan. Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya. Allah ka kare mana fitina. Allah ka yaye mana bala'i. Allah ka yaye mana masifa. Ya Allah ka zaunar da wannan jiha lafiya. Ya Allah duk wanda yake niyyar ya tada hankalin mutane, Allah ka bashi nasara. In mai shiriwa ne ka shiryar da shi. Idan ba mai shiriwa bane, Allah ka maida masa kaidinsa kansa. Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah zaman lafiya muka nema. Allah ka kwantar da hankalinmu. Allah ka bamu nutsuwa, ka bamu ikon bauta maka. Kasan mu Najeriya gaba daya, ya Allah duk barazanar da take fuskantar mu, Ubangiji Allah ka yaye mana. Allah ka bamu nutsuwa. Allah ka bamu shugaba, ka bawa shugabanninmu nutsuwa da tunani mai kyau. Ubangiji kada ka bada nasara akan makiyanmu su rusa mu, su jefa mu cikin bala'i. Ya Allah kar ka bari a sa mu cikin yakin da mu shirya masa ba. Ya Allah kar ka bari su jefa mu cikin tashin hankalin da mu shirya masa ba. Allah ka tsare mana dukiyoyinmu, ka tsare mana rayukanmu, ka tsare mana masallatanmu, ka tsare mana ma'aikatunmu, ka tsare mana shugabanninmu, ka tsare mana malamanmu. Ya Allah ka tsare mana rayuwarmu a duk inda muke. Allah duk abin da zai hana mu bacci ka raba mu da shi. Ya Allah duk abin da zai tashi hankalinmu Allah ka nesanta mu da shi. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.